à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne ke muku salama a shirye-shiryenmu na musamman da muke kawo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a dalilin annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama ciki har da wasu sassa na babbar hedikwatarmu da ke birnin Washington DC. Shirin da cikinsa za a ji cewa hukumomin da ke yaki da sha da kuma kwataccen miyagun ƙwayoyi a jihar Borno a tarayyar Najeriya sun bayyana cewa sun gano wani sabon salo da ake amfani da shi wajen kwataccen miyagun ƙwayoyi. Mutane da dama ne suka rasa gidajensu da kuma dukiyoyinsu a sakamakon ambaliyar ruwa da aka samu a birnin Kwanne na Jamhuriyar Nijar. Kungiyoyin ƙasa da ƙasa na ci gaba da taimakawa hukumomin kiwon lafiya na yankin da magaram da kayayyakin yakar cutar coronavirus. Akwai shirin kuwa bar gida da sharhin jaridun Nijar. Sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Litinin, 'yan majalisar dokokin Amurka suka koma Washington inda suke fuskantar tattaunawa mai muhimmanci tare da shugaban kasa Donald Trump kan sabon shirin samar da kuɗaɗen magance ƙarancin kayan aikin lafiya da tattalin arziki da annobar coronavirus ta shafa a Amurka. Sabbin adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu a rana ɗaya haura 70,000 a Amurka a cikin makon da ya gabata, yayin da kuɗin tallafin $600 na gwamnatin tarayya da ake ba wa marasa aikin yi zai kare a ƙarshen watan Yuli. Amma Trump da takwarorinsa na jam'iyyar Republican a majalisa da 'yan adawa na jam'iyyar Democrat har yanzu ba su cimma wata matsaya ba kan sabon taimakon da za su amince da shi da kuma kuɗaɗe nawa za a kashe. Sama da wata ɗaya da ya gabata, fadar White House da majalisa suka amince da wani kundi na tallafi da adadin kuɗinsa ya haura sama da $3 billion, kuma akwai yarjejeniyar da suka cimma wacce ba a saba gani ba. Amma yanzu abin da ake gani shine zai zama na ƙarshe na kuɗin tallafin kan coronavirus da za a kulla kafin zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa a ranar 3 ga watan Nuwamba. Allurar rigakafin coronavirus da masana kimiyya suka samar a jami'ar Oxford ta nuna yadda take da tasiri a kare garkuwar jiki bisa ga sakamakon wasu gwaje-gwaje na farko da aka gudanar. Sakamakon da aka wallafa a mujallar kiwon lafiya ta Burtaniya mai suna The Lancet ya nuna allurar rigakafin da kamfanin AstraZeneca da jami'ar Oxford suka samar suna aiki na kare jiki da alamun kariya da ake fatan za su zama da muhimmanci a kare kamuwa da coronavirus. Gwajin na bangaren Oxford, wanda shine mataki na biyu na gwajin, bai duba ko ita allurar rigakafin tana kare kamuwa daga corona ba, tambayar da ya kamata a amsa a mataki na uku na gwaje-gwajen da tuni aka fara yi. Yunkurin samar da allurar rigakafin cikin sauri ya sami yabo daga jami'ai faɗin duniya, amma duk da haka masana kiwon lafiya sun yi gargaɗin cewa akwai abubuwa da ba a gano ba akan ƙwayar cutar, kuma ana buƙatar ƙarin gwaje-gwaje don gano yadda za a ba wa mutane kariya ta dogon lokaci kan COVID-19, gwajin da aka fi sani da SARS-CoV-2. Hukumomin kiwon lafiya kamar sun ce sama da yara 200,000 ba su samu allurar rigakafin yau da kullum ba da aka tsara yi tun a watan Maris ba, a lokacin da ƙasar ta fara samun wanda ya kamu da COVID-19 na farko. Iyaye suna kin su kai yaransu asibiti saboda tsoron za su iya kamuwa da ƙwayar cutar ta coronavirus, da mutum 10,017 suka kamu, kana ta yi sanadin mutuwar kusan 400. Likitoci sun yi gargaɗin cewa idan ba tare da allurar rigakafi ba, yara a kamar suna cikin haɗarin kamuwa da cututtukan da za su iya kaucewa kamuwa da su, kamar cutukan bakon dauro da cutar makogaro mai hana numfashi da kuma tetanus. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a wannan watan cewa adadin yaran da ake yi wa allurar rigakafi na cututtuka da ake iya kare kai daga kamuwa ya yi ƙasa. Kuma gwamnatin tarayyar Amurka suna bincike ko lauren da aka samu ya mutu a cikin mota a birnin New York ya Litinin da safe shine dan bindigan nan da ya kashe wani yaro dan shekaru 20 da haihuwa dan gidan wata mai shari'a a kotun tarayya ranar Lahadi. Wani ma'aikacin karamar hukuma ne ya gano gawar lauren a cikin mota kusa da Liberty da ke birnin New York, kusan tafiyar sa'o'i 2 daga gidan mai shari'a Esther Salas da ke jihar New Jersey inda harbin ya faru. Salas tana gidan ƙasa lokacin da harbin ya faru kuma bata ji ciwo ba, amma bijinta ya ji rauni. An samu wani kunshi na kamfanin FedEx dauke da adireshin Salas a motar tare da gawar lauyan. sai dai hukumomi suna bincike ko bindigar da aka samu a wurin da abin ya faru a New York za ta yi daidai da harsashin da aka yi amfani da shi kan mijin Salas da ɗanta. Beijing ta bayyana cewa tana mataki na ƙarshe na amincewa da yarjejeniyar na tsaro da tattalin arziki na dala biliyan 4 tare da Tehran, wanda wasu manazarta suka ce zai baiwa China ikon samun makamashi da samun ƙwarin gwiwar shiga a yankin Gulf. Ministan harkokin wajen Iran ya tabbatar da cewa yarjejeniyar da za a kulla ta hada da saka hannun jari kan harkar gine-gine da dangantaka kudda-kudda akan tsaro da kuma musayar bayanan sirri.
Madalla labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar hotanni. Za mu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya, inda kwamandan hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi na jihar Borno Joseph Icha ya ce sun gano wani sabon salo da jama'an kan yi amfani da shi wajen fataucin miyagun ƙwayoyi ta hanyar sa miyagun ƙwayoyin a cikin buhuhuwan abinci, musamman ma a lokacin da aka hana zirga-zirga tsakanin jihohi sakamakon bullar COVID-19 a duniya. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Kwamandan ya ce sun kame mutane da dama da kan yi amfani da wannan dama wajen safarar miyagun ƙwayoyin ta hanyar shigowa da abinci da akan kuma loda cikin manya-manyan motoci, amma ya ce sun gano wasu daga cikinsu har ma sun riga da sun kame su kuma sun gurfanar da su a gaban kulliya. Ya ce sun kame miyagun ƙwayoyi fiye da ton 10 cikin watanni 11 da suka gudanar da ayyuka a jihar Borno kawai, ciki har da hodar Iblis.
Ƙwayoyin da muka kwace hannun mutane ya wuce fiye da nauyin ton 10 muka kama, kuma mun kama mutane 388, maza 379, mata guda 9, wanda muka kama da laifukan shan kwaya ko sadda kwaya. Akwai ganye wiwi, akwai cocaine, akwai heroin, akwai wanda ake kira methamphetamine, akwai codeine, akwai kuma kwayoyi iri-iri da ake kira psychotropic substance. Akalla yawan nauyin kwayoyin da muka kwace za su wuce, kamar in za duba shi akan nawa ne kudinsa, zai fi biliyan 1 na naira.
To kosu wani ne suka fi mu'amala da irin waɗannan miyagun kwayoyi?
Kaga yara matasa sun fi mu'amala da irin kwayoyin nan, kuma matasan nan da maza da mata ne. Kuma yawancin shaye-shayen nan mun gani kamar cewa rashin abin yi, kuma da irin yakin da ake yi a wannan wurin, duk ya sa musu tunani iri-iri da ke tura yara cikin shaye-shayen kwayoyi.
To kuwa ko wasu matsaloli da suka fuskanta lokacin da aka daƙaita zirga-zirga daga jiha zuwa jiha sakamakon bullar cutar COVID-19?
Abin da ya faru wannan lokacin da aka hana dan COVID-19, aka yi lockdown, aka hana yawo state to state, sai muka fahimci cewa gwamnati ta ce akwai abubuwan da ya kamata ana yawo da su, kamar magani, kamar abinci and so on. So yawancin masu yawo da kwayoyuka sai suka dauki wannan opportunity din, sai su dauki kayan abinci su boye kwaya ciki sai su dinga wucewa da shi. So mun kama wayansu cikin su, mun kama Abiu, mun kama a nan Maiduguri.
Ganin cewa akwai zargin da ake wa su kansu jami'an tsaro da ta'amali da miyagun kwayoyin, to ko me komandan zai ce game da wannan?
To akwai jami'an tsaro da muka kama, an yawancin wanda muka kama mun an kai su kotu, inda suke aiki an kore su, so yanzu suna gaban kotu, za su kai su kaman su 5.
Komandan hana sha da fatauci da miyagun kwayoyi na jihar Borno Mr. Joseph Ita kenan ke bayani game da irin nasarorin da suka samu da kuma galubale da suke fuskanta game da yawaitar ta'amali da miyagun kwayoyi. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda da wannan rahoton. Yanzu kuma za mu nufi jamhuriyar Nijar, inda ruwan da aka tafka kamar da bakin ƙwarya a birnin Kwanni ya haddasa ambaliya a unguwanni daban-daban na birnin, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya aika mana.
Ruwan da aka shatata kamar da bakin ƙwarya a garin birnin Kwanni a ƙarshen makon jiya ana iya cewa sun yi gyara, domin sun haddasa ambaliya mai yawa a cikin wannan garin, inda aka samu millimeter 68 a lokaci guda. Garin na birnin Kwanni na fama a kowace shekara da irin wannan matsala, sanadiyar rashin isassun magudanan ruwa da ke iya fitar da ruwan zuwa wajen gari, duk da shekarun da aka kwashe a mulkin yankin gashin kai na ƙanana hukumomi ko decentralization a faransance tun shekara ta 2004 har zuwa yanzu ba a samu magajin gari da yayyuwa birnin Kwanni wannan kokarin ba na zagaya a wuraren da aka samu ambaliya a cikin garin kuma ga abinda jama'a ke cewa
tana sunana ka san komai da lokaci ne mun gode ma Allah dai da mun ka hito da rayuwarmu mun ka hito da mu da diyanmu da jikokin mun gode ma Allah babu wurin azaka har cikin ɗakin mu din ruwa na gidanmu ma din ruwa na sai ga guwayya duk mun kwashi ke kaya mun komo nan mun zauna
nana Amina diyanmu ga sunan cikin ruwa an taho an yi rubutu Allah ya sa abinda za ka kawo mana mai alheri na mun kwashi ke kaya ga sunan saura suna can cikin ruwa ma mun ka baro mutane suna da dama tunda can na gaban nan su ba su da ma inda za su azaka awon su din ruwa na ko ina ruwa na gare su
Rabi'a sunana figo mu duk sun cika da ruwa babu mun masabti yanzu ga ma mun komo lafiya ciki
fadun maru a matsalar ruwa wadanga ba biyo ga shi ya kawata wallahi magabata ne mun taba mu zo gidan magajin gari a ga ya musu cewa su zo su taimaka a guda mu na wadi sun ka kiya a sun ci abaji mana tunda wasu sun bar gidajen su wani kuma ma bai komowa dan abinda zai hada wannan gidan bai da shi kuma babu wani taimako da sun kai mana mu Allah muka neman shi taimaka muna
suna Muhammad Jamilu ruwa sun yi ambaliya sun yi banna kwarai sosai wallahi kenan muna bukatar da a tallafa ma mutane al'umma gaskiya wallahi ruwa kan haga kugu tun jama'a ka duka kaya har yanzu da sa hanga ma duka kaya gaskiya babu wani shiga wallahi
shi ma hakimin daya daga cikin unguwar garin da abin yafi shakuwa na ambaliya mai suna Musa Ladan ya koka game da wannan halin
mu dai a wannan unguwa duk shekara ne matsalan ba za ta kare ba saboda duk lokacin da Allah ya karo mun ka tunkari watan ut je ut to wannan matsaloli suna faruwa gare mu duk shekara kusan wanga dai ba raba asma samu ruwa irin wanga da suka yi mu nan bana ba saboda babu gidan da yau zaka shiga tunda daga zone military za ku wana nan ga babu gidan da zaka shiga kace cikin gida baka iske ruwa ba sannan yanzu gidaje ga shi nan kana gani kai da idanunka mutane na kwashi kayan su kenan yanayi na wanda an ka shiga sai dai mu gaya ma Allah mu gaya ma shugabanni su sa hannu cikin wanga al'amari
shin wani dauki ne za a iya kaiwa waɗanda ambaliyar ta rutsa da su ita ce tambayar da na yawa mataimakin magajin garin birnin Kwanni na biyu mai kula da sha'anin tsafta da'irar birnin Kwanni ga malam Mumuni
mataki da ya ana doka to matakin na wani bi an kace an dambu yayi ya mai bai samu banakin baya ma sai da mun kai takarda mata da wasu mutane can da sun ka zo za su gyara hanya sai da mun ka zaka wankire su an kai tadda hamatta da ikon Allah da gyara Allah sa fa gane mu juna saboda a samu abu da wata hanya ko ne ce biyar da baka zaka za amma mun sha hankalin su Allah sa sun gane yanzu akwai wuri wanda ya zaminta muke da matsaloli can duk ka san wuri ne na gandari wani bi can wurin sun ka taso to gyaran gandaran ga da aka yanzu bana sai mutane sun yi hankuri ko da yaushe an ka tashi kwanakin wurin da an kai nan ba da ga wannan harko wancan kwanakin ba sai da mun ka tsaye mun ka kire su masu wannan aiki sun ka gyara wannan wurin tunda wani bi ci su yana kenan shaka fa mutane sun ga ana wannan zan zo kwasa ba ka labari da meri sun ka labari dole meri sai ka tsaye wannan abu sai hanga ma mun hira da shi magajin gari babban mun ci to za mu yanzu mu dan giwa bakin gandaran nan a ga inda sun kai wannan aiki ya kamata bude hanyoyin nan wanda ba su zan wuce su zan biyan da kamar su bi
wadansu daga cikin wadanda abin ya rutsa da su sun samu mafaka a cikin makarantun nan boko kamin wata kila wani tallafi ya zo musu daga hukumomi na kasa ko masu hannu da shuni da ke tallafa wa jangurin Niger Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jangurin Niger
to karfa shafa muna kawo muku shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai na jangurin Niger ga masu sauraron mu a jangurin ta Niger suna iya samun mu a wasu gidajen radio masu zaman kansu amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5 a Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio da ke birnin Kumasi to za mu sake koma a jamhuriyar ta Niger inda kungiyar nan ta kasa da kasa da ke taimakawa al'umma a fannoni daban-daban da ake kira kira international ta bayar da taimakon wasu kayayyaki na kar cutar coronavirus ga babbar asibitin da magaram ga wakilin muryar Amurka da magaram Tamar Abari da karin bayani a wannan rahoton
kayayyakin sun hada da na'urori manyan gora na gas mai taimaka ma numfashi wato oxygen magunguna da sauran su na kula da cutar ta corona Lawal Maruma shine jagoran Care International Rishin da magaram
sai da muka zo hospital King Zandar muka tambaye bukatun su menene suke so miye me suka rasa dangance da daukar dawainiyan wa'annan maras lafiya su suka zana muna duk kayayyakin aiki da yayi musu rauni da suke so a kawo musu. A shi ne mu ma muka tsaya muka sai duk abin da suka gaya muna muka kawo shi. Ke da miliyan 10 muka yi muka sayo kayayyakin nan muka kawo musu don a samu a tallafa ma su ƴan uwan mu wanda suka wannan rashin lafiya ta shafa.
Babban Director General na babbar asibitin ta da magaran Habibu Musa Ummani ya ce waɗannan kayayyaki sun zo a lokaci za kuma su taimaka musu wajen yakar cutar ta corona.
To wannan taimako da an ka muna ma kiyar godiya, misalin miliyan 10 an ta kaya kayan da an ka bamu. Cikin shi akwai abin da kamar in kun samu ɗan malatu wanda da matsalar numfashi muna sa su cikin lokacin oxygen kenan. To akwai lokacin da mun ka samu mutane sun samu wannan matsala, akwai wanda ga cin wajen bute 4 ga ini kuma kowace bute ta kai wajen litir 40 na oxygen kawai. Kenan kun ga kowane malatu ɗaya rana yana cin jika 100 tun lokacin da kwace bute ta kawo mana kamar jika 25. Kenan ɗan malatu in yayi kwana 10 kenan abin ya kawo wajen miliyan 4. Sai mu ce alhamdulillahi wannan taimako duk za mu yi mu samu ɗan malatu mu su ci amfani shi. Sauran ɗan malatu ma wanda ba ma bala COVID ba su ci amfani shi.
Baya ga wannan tallafin da kungiyar Takiyar International ta ba babbar asibitin da magaran za ta rinka tallafa ma waɗanda suka yi cutar ta coronavirus da wasu kuɗaɗe.
Su waɗannan mutane wanda cuta ta rutsa da su ko wanda suka riga gidan gaskiya akwai tallafi na kuɗi musamman jika 32.5 a wata muke ba su mutanen nan. Da Allah shi wannan wanda ya yi rashin lafiyar ne ko iyalin shi tunda shi ya riga mu gidan gaskiya. Yau da kamar sati guda duk wanda suka yi cutar nan mun kiraye su kowa mun damka mishi jika 32.5 don ya samu ya sai ci maka. Wannan kuma tallahin shi ma bai kare ba, wata uku za mu yi muna ba su jika 32.5. Banda wannan duk matan da su basu kare aihuwa ba na wa'annan gidajen su ma akwai nasu tallahi kan turame kan sabulin wanka kan so na zuwa ban daki wannan duka za mu saya musu.
Inusa Umaru da ya wakilci gwamnan jihar da magaran ya mika godiya ta musamman ga kungiyar Takiyar International.
Muna wa Takiyar International godiya matuka kuma insha Allah wannan kyautar da suka yi mun imani wannan magabata ne wannan hospital national na zanda su yi amfani da su yadda ya kamata don mu samu mu yaki wannan alloba.
Tamara Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Tamarar. To yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar da shirin kowa bar gida.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida.
Ka wanda ba awa ka sace. Daran go daran da masu yan zama. Kai wani goma. Mola wada ka, sai wada ko jami.
Kowa ya bar gida? Ka gida ya bar shi. Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da hantsin ranar Talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu ƴan asalin Afrika da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu ƙasashe. A yau kuma
yanzu muna tare da bako na musamman ɗan asalin ƙasar Ghana da ke jihar Virginia a nan ƙasar Amurka. Bari mu bar bakon namu ya gabatar da kansa. To bako gare ka.
Assalamu alaikum jama'a. Sunana Muhammad Awal da nake nan ga Amurka daga Alexandria, Virginia. Ni ɗane na Ghana, haihuwan Ghana, na taso daga Ghana kuma shi na zo na sauka nan Amurka da visa na. Na shigo nan garin da visa na zo na zauna. Alhamdulillah yanzu ni citizen ne na Amurka. To bayan zamana a nan kuma experience da nake koko ababen da na gani daga ganin garin namu shine zama Amurka zama ne da yake yana bukatar in ka shigo kana da wani aiki na hannunka koko ka zama na wanda kai karatu musamman daga gida kaka taso hannu banza ka shigo garin nan ka zo ka ce za ka yi aiki ba abin da zai taimaka maka ba ne.
Eh to muna son tambayar ka a Ghana ka ce kai tuna kuma sai akwai masu kai elementary can kai karatun secondary koko ya akai
duk karatu na na'am karatu na duka tun daga elementary har zuwa secondary school duka Ghana da yi shi. To shigowa na nan Amurka ne na continuing allied health.
Kenan nan ka ta Amurka nan ne kai jami'a ba kai jami'a ba a Ghana?
Na'am na je college daga nan da.
Eh to yayi ka samu visa an turo ka ne koko kai da kanka ka kawo kanka a wannan kasar?
Haka ni da kaina na kawo kaina na amso visa ne daga ga Accra da zo da shi garin nan.
Aha okay da kazo kuma ka sauka nan a Maryland ne koko a New York?
Na'am da nazo kuma na sauka hannu ƴan uwa ne daga New York. Haka
to ya kaga rayuwa a New York da kazo kai bako yanzu zan ci shekarun ka nawa kenan a nan Amurka?
Akalla dai yau ina da shekara 20 daga Amurka.
Iko Allah. To da kazo New York ya akai?
da nazo New York dai yanda daga rayuwar New York ina New York kaman dai shekara daya daga yanda rayuwar wuri yake ina bincike in ga yawan irin sama zan yi daga Amerika da ni yanzu a makaranta na zo garinga amma yanda naga rayuwar New York yake nan naga kaman zuwa makaranta wurin ba abin da zai taimaka min bane sai na samu dan uwa ne a Virginia yace ni in zo in ga yanda yake dan ga daga birnin Washington DC gaskiya ko da nazo na gani sai nan yayi ni da ko ba New York na tattara kaya na nazo nan ga Virginia to nan ne na samu na je college Allah zo bayan na gama nazo na samu aiki daga Quest Diagnostics Laboratory ne babban laboratory ne daga Amurka ga da yake yana gaban kowane laboratory wurin muke aiki yanzu haka
ofishin binciken lafiyar dan Adam kenan kama inda
ke haka ofishin binciken lafiyar dan Adam
abubuwa to mika karanta a Najami wace jami'a ka je a Virginia
Nova na je na Virginia Community College to kun naje Allied Health
aha okay
ACT
na mika karanta ka karanta medical science ne ko karatun
nursing na karanta medical yeah na'am
to daga nan suka fara aiki a laboratory
daga nan nazo na fara aiki daga Quest Diagnostics kuma daga nan ga kuma na yi jami'a da fannin laboratory histotechnology to shi sa ina nan daga pathology department na Quest Diagnostics
shekara kana kana aiki a wannan company
12 kenan da nake aiki nan ga
to zaka iya ba mu albarkacin makin ka a wannan aikin me kake yi me aikin ka me wani abu wani
nan ga nan ga histology muna tare da likitocinmu ne da ke binciken lafiyar jama'a mu namu abinda muke kokonawa abinda nake yi nan gane in an kawo an samu wanda ba su da lafiya aka yanki wani abu daga jikin jikinsu aka zo da shi mu za mu bincika mu gaggawa mu haɗa wasu magunguna mu bincika ya so mu dauki mu ba likita ya leka ya gani wani irin ciwo ne ke tare da me shi ya so kuma akwai likitocin da za su kira bayan an diagnose ciwo an gwada kaman ciwo kaza ne muna da likitoci da yawa irin do me shi likita ne amma bai san ma'anan diagnosis din nan ba to a lokacin nan in ya kira ne za mu sanar da shi kaman ga ma'anan abinda wannan diagnosis ke nufi
kenan dai mallam awwal kana ce a dukkan kasar Amerika yanzu dukkan masu daukar jini masu dauko wani harkar binciken lafiyar su in an turo ku ne ake tura ma wannan kamfanin na lab diagnostic wanda ke a Virginia ku ake tura ma ku bincike ku dibo ne ma'anar abin sai ku tura musu sakamakon abinda jini ya bada to bancin haka zancewa kai kadai ne dan Afrika nan kuku akwai a Afrika
akwai dan daban mu nan ga wayan sun suna cytology wasu kuma na biochemistry
iko Allah to mallam awwal Muhammad mun gode kwarai da ka ba mu daman tattauna tare da kai a cikin shirin koyar birgida gida ya bar shi wani Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amerika dake babban birnin Washington DC kuma sati mai zuwa idan Allah ya yarda nagode kwarai
Tuhu madalla a gaida Abdulaziz yanzu kuma ga Sule Mumuni Barma doke da sharin jaridun nishiyar.
Zan fara sharin jaridun na wannan mako da jaridar Le Nouveau Républicain wacce ta ruwaito cewa an fara samun tsamin dangantaka tsakanin jam'iyyun kawancen da ke mulkin jamhuriyar Nijar wato MRN da APR waɗanda ke kiran kansu masu goyon bayan ayyukan shugaba Isu Muhammadu. Jaridar ta ce a yayin da 'yan APR ke nuna rashin gamsuwa da yanayin da tsare-tsaren zaɓe ke gudana su kuwa 'yan MRN cewa suke aje a haka saboda ba su ga tangarɗa ko guda ba tattare da yadda hukumar zaɓe ke tafiyar da ayyukanta. Abinda a fili ke nunin baraka ta kunno kai a tsakanin jam'iyyar PNDS tarayya da babbar kawarta MNSD Nasara. Jaridar Lanketer na cewa an yi wata ganawa tsakanin shugaba Isu Muhammadu da shugaban jam'iyyar MNSD Nasara Sani Umaru don tantauna batutuwan da suka shafi zaben kananan hukumomi da ke ci gaba da haddasa muhawara a tsakanin jam'iyyun siyasa a yanzu haka game da batun tsayar da ranar da ya kamata a halarci rungunan zabe. To sai dai ba a bada kowace irin sanarwa ba a ƙarshen zaman na shugabannin biyu. Jaridar L'Independent Plus ta bayyana cewa gwamnatin Nijar ta kuduri aniyar bullo da siyasar inganta sha'anin gudanar da harkokin ma'adanan ƙasar ta hanyar wani tsarin daftarin da ake sa ran aiwatar da shi a tsawon shekaru 9 daga 2020 zuwa 2029.
Jerel ta ce lura da yadda albarkatun karkashin kasar waɗanda suka hada da uranium da zinare da gawayin da aka shafa shekaru ana haƙowa ba su samar da wani ci gaban tattalin arziki ba, ballantana maganar inganta rayuwar al'umma yasa gwamnatin Niger so mai yunkurin sake salo a karkashin abinda ta kira siyasar gudanar da sha'anin ma'adanai. Makarkare da jaridar Le Phénomène wacce ta ruwaito cewa rikicin siyasa na ƙara tsananta a ƙasar Mali, inda 'yan adawa suka ke kasa-kasa akan bukatar ganin shugaba Ibrahim Boubacar Keita ya shida daga mukaminsa, duk kuwa da cewa ya amince ya basu mukaman gwamnati da na majalisar wakilai. Jiyar ta ce tawagar da kungiyar sai da yawo ta aika a ƙarshen makon jiya bata yi nasarar warware wannan kikikaka ba, domin hadakar 'yan hamayya ta MSN ta ce dole ne shugaba IBK ya yi murabus saboda zarginsa da hannu a mawuyacin halin da kasar Mali ke ciki a 'yan shekarun nan. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To, za mu kammala shirin ne da shirin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Da 4 ga watan Yuli, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya sanar da cewa shirin nan na bada sakamako da ake kira US Department of State Reward for Justice Program ya kara yawan sakamakon da yake bayarwa daga dala miliyan 5 zuwa 10 ga duk wanda ya bayar da bayanan da za su kai ga gano wurin da sabon shugaban kungiyar ISIS yake a kowace kasa, wato Amir Muhammad Said Abdulrahman Al-Maula. Al-Maula wanda kuma aka fi sani da Haj Abdullah Abdul Amir Muhammad Said Salbi da kuma Umar Al-Tukmani, an sanya shi a matsayin dan ta'adda na musamman a duk duniya a ranar 17 ga watan Maris na shekarar 2020. Wannan yasa aka haramta Amurkawa duk wata mu'amala da jagoran 'yan ta'addan, aka kuma toshe amfani da kadarorin shi a ƙarƙashin ikon Amurka. Sabon tayin kyautar ko sakamakon har zuwa dala miliyan 10 ya ninka sakamakon da aka bayar na baya wanda har ya kai dala miliyan 5 wanda aka sanar a cikin watan Agusta na shekarar 2019, in ji Todd Brown, daraktan ma'aikatar tsaro na diplomasiya. Al-Maula wanda aka fi sani da Haj Abdullah kuma Abu Umar Al-Tukmani ya gaji Abubakar Al-Baghdadi a matsayin shugaban kungiyar ISIS bayan mutuwar Baghdadin a yayin harin da sojojin Amurka suka kai a watan Oktoba na shekarar 2019. Al-Maula ya taimaka matuƙa wajen sace-sacen mutane da kashe-kashe da fataucin tsirarin mabiya addinin Yazidi a arewa maso yammacin Iraki, kuma shine yake lura da ayyukan kungiyar a duniya baki daya. Director Brown ya ce sanarwar ta nuna kudirin Amurka na yin amfani da dukkan abin da ta iya don dakile ayyukan ta'addanci tare da tabbatar da tuhumar kungiyar ISIS da shugabanninta akan ayyukan da suka aikata, yayin da muke aiki don tabbatar da nasara akan kungiyar ISIS a Iraki da Siriya. Mun kudiri aniyar tantance shugabannin kungiyar yadda gamayyar kasa da kasa da ke hankoran murkushe kungiyar ISIS da abokan hulɗarmu na kasa da ke Iraki da Siriya za su ci gaba da maida hankali wajen kakkabe sauran kungiyar ta ISIS da kuma murkushe mummunar aniyar su akan kasashen duniya. Amurka ta kudiri aniyar ganin bayan kungiyar ISIS ko da wane ne ke jagorantar kungiyar, a cewar jakada Nathan Sells, babban jami'in ofishin yaki da yaduwar ta'addanci kuma babban mai ba da shawara ga ofishin sakataren Amurka kan lamuran ta'addanci na kasa da kasa. Kamar yadda magabatan Al-Maula suka fahimta ta mawuyacin hali, Amurka da abokan hulɗarta ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen yin dukkan abin da ya wajaba na kare yankunanmu da mutanenmu da muradunmu. Idan kana da wani bayani game da Amir Muhammad Said Abdulrahman Almaula, ka ziyarci shafin yanar gizon Rewards for Justice, wato www.rewardsforjustice.net, ko adireshin su na email wato info@rewardsforjustice.net, ko jami'an tsaro na yankin ku a ofishin jakadancin Amurka mafi kusa. Wannan sanarwa ce daga gwamnatin Amurka.
Da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da muka kawo muku daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sufa Abdullahi nake ce ku kasance lafiya daga nan birnin Yamai.